إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode ma Allah madaukakin sarki da ya hada fuskoki na da naku a wannan safiya ta 13 ga watan Rabiul Thani hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 28 ne ko 29 29 ga watan 11 shekara ta 2020 daidai a wannan masallaci mai albarka kamar yadda Malam Faisal ya faɗa a masallacin Ami Barak da ke nan garin Gombe. To Malam Faisal ya gabatar da ni amma da nan san irin gabatar wanda zai min kenan da tun kai in shigo mun sasanta da shi. Ya ce ni malaminsa ne, gaskiyar magana ni abokin shi ne. Tare muke ɗan alifin ba'un ɗinmu muka taso har Allah ya kawo mu inda muke a yau. Kamar yadda ya faɗi alkhairi a kaina, ni ma na faɗi abin da ya faɗa har da ƙari a kan duk abin da kuka ji ya faɗi. Sabili da babban abin godiyar dai shi ne, dama ‘yan’uwantaka ta addini takan ma fi ‘yan’uwantaka ta jini idan an yi ta domin Allah. Yadda yake cewa yana alfahari da ni, ni ma yana daga cikin waɗanda nake alfahari da su a rayuwata. Fatanmu kuma shi ne wannan soyayya da muke ma juna, Allah ya sa ƙarshen ta ce gidan aljanna. Ba tare da tsawaitawa ba, gaskiyar magana an daɗe duk kusan shigowa Gombe da zan yi sai mun yi yunkurin ya kawo ni nan in zo in yi karatu. Wani lokacin zan shigo babu lokaci, wani lokacin zan shigo shi kuma aiki ya sa baya gani. To amma alhamdulillahi a yau Allah ya kaddara haɗuwarmu, dama wa ma tasha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin. Har zuwa lokacin da zan shigo masallacin nan nake faɗa ma wanda muka taho tare, nace to ban dai san menene haƙiƙanin abin da zuciyata ta tsaye in yi magana a kansa ba. Sai dai a lokacin da yake kan gabatarwa sai na ji zuciyana ta natsu mai yi nasiha mai taken cewa mace ta gari jari ga al'umma. Mace ta gari jari ga al'umma. Muhadarar ta ba za ta yi tsayi ba, sannan kuma za mu kalli muhadarar ta fuskoki guda biyu. Ta farko gudunmuwar da mata suka bayar a al'ummar musulmi a baya, da kuma irin gudunmuwar da mata za su iya ba musulunci a yau. Wannan yana da fa'ida ƙwarai da gaske. Sabili da gabanin zuwan musulunci, sauran addinan da suke wannan lokaci ba su ɗauki mata da ƙiman da musulunci ya zo ya ba su daga baya ba. Kafin musulunci ya zo, akan raba mata a cikin gado kamar yadda ake raba kaya. Mahaifi zai rasu a ɗauki matan shi a rarraba su a wurin ‘ya’yan. Aka zo aka samu lokacin da ake rufe mata da ransu. Idan aka haifan ma mutum ya mace, to bai da kwanciyar hankali. In aka ga mutum cikin baƙin ciki ya murtuke fuska, to mace aka haifa mishi. Allah ta'ala ya bada labarin wannan da kansa, ya ce wa idza bushira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi tarab. A ƙarshe Allah ya zarge sai ya ce sa'a ma ya'malu ko ma kamu ya'malu. idan aka yi wa mutum bishara da an haifan masa kiyama ce sai aga fuskar sa ta duhu ta koma baka irin ma'ana ya murtita fuska sai fara shawara ay usduhu ala huni yanzu zai rike ta ne cikin kaskancin an ga shi ay ta mai dariya ana ga wanda aka haifa ma mace am yadussuhu fi turab ko kai zai samu kasa ya rufe ta da ranta wanda an yi haka da yawa kafin musulunci ya zo ya haɗu to wannan shine dan takaitaccen fitilar rayuwar mata kafin zuwan musulunci amma da musulunci ya zo sai gashi mata kuma sun zama abun al'ajabi da ban mamaki kamar yaya ta yanda wanda ya fara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwanciyar hankali da taimako na tattalin dukiya mace ce ita ce nana Khadija radiyallahu anha wannan baiwar Allah Allah ka saka mata da alkhairi ni dai Allah shaida ne daga cikin dalilan da yasa nake fatan in shiga aljanna har da muje mu gana na Khadija ne mata godiyar abin da taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tayi nata tayi na mai karamin karfi tayi na ragwaje har masu karfin ma sai da take zake su sannan abun ban tausayin har ta koma ga Allah ma musulunci bai karfin da ita za ta mori wani abu a cikin sa hidima kawai ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin da shi duka kuma haka ne ta koma ga Allah ba tare da ta mori wani abu da za a ce gashi ai yanzu an kafa daula ita ma ta samu ita ce mace ta farko da ta fara kwantar ma duniya da hankali lokacin da duniya ta shiga rudani sanda aka saukar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi ya ayyuhal muzalli ya ayyuhal mudaththir qum fa'andi kada da sauransu da yazo a furgice ta fara kwantar mai da hankali dole ka tsorata in kaga irin wannan yanayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kila damu ne ma da mutuwa zai amma da yazo gida me ya faru tace da shi la yukhzika Allahu abada ai kai ba irin mutumin da Allah ke walakantawa ba baka cikin waɗanda Allah zai tozarta su ta kawo mai dalilai tace innaka la tasilur rahim saboda kana sada zumunci baka yanka zumunci wa tahmilul kal kana daukan nauyin al'umma kana dawainiya da mutane kakan taimaki mutane taka kawo wannan tace kana taimakon mai rauni da kaza da sauransu tace to ai irin ka Allah baya tozarta shi to kun ga waye fara ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kwanciyar hankali da har ya iya fara nutsuwa ya fuskanci kalubalen da ke gaban shi ya mace ce sannan kafin musulunci ya amfana da dukiyar kowa kafin musulunci ya amfana da dukiyar kowa da dukiyar nana Khadija ya fara amfana ita ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam irin gudunmuwar da ta ba shi shi yasa har bayan rasuwanta har bayan rasuwanta idan yana zaune ko yana kwance a ɗaya daga cikin ɗakin iyalansa sai ya jiyo muryar ƙawarta ba ta rasu ƙawarta ta shigo gidan don ziyara ko zumunci ko wani abu idan ya ji muryar ta sai ya tashi ya zauna ya ce wance ce aka ce eh ƙawar Khadija aka ce ce a to zama ya ƙare mata kowa ta tashi ta rangada girki iya rangadawanta kawar Khadija ta shiga ta zafi wanda ya mata ta ci tabbija to mu ne yanzu dan Allah ya taimaka dai mai imani ta ce wanda za ta zamba da gishiri a cikin miyar yanda ba zai ciwo ba ko je sai da wata tambaye ni fatawa da na gaya mata ta ce wai kura da cin bugu kato da karban kuɗi dan nace wato da kin zaki fada ka kuma kika sa daga ya miki hadisi ana saki biye masarrafi kawai ki hutar da ni sai ce mata amma ki ji tsoron Allah sai kuma ta ji tsoron Allah to sai ce ku tashi kowa ta yi girki ta kula girkin da nana Khadija ga kawar Khadija ba fa Khadija ce da kanta ba kawarta ce kin ga abin da zai kara motsa injin din ku ballan matan kenan a ce ya kare da sosai nan takalmi in ba dauka zai yi ba watakila haka za ta ce amma nan sulasula ka zai umurce su har wanda yasa wata daga cikin iyayenmu mu'mine Allah ya kara mata yadda wata rana sai ta ji abin ya dani mata yawa sai ta ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta iya rikici da shi kai tsaye ba tarbiyar su bai ba ta haka ba ba ta irin wannan da mazajen su sai ta ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam ni ko tambaye ka bana yake tambaye ni yace idan kana kiwo tunda ka san yayi kiwon dabbobi sai kaga ga daji wanda ciyawar shi babu wanda ya sa dabbobin shi fresh ga wani wuri wani ya shiga da dabbobin shi ya kiwo duk ya fara lalacewa an kazo da dabbobin ka da zaka sa su ci abinci sai ce a ai inda bana ba wanda ya taba ni ba dabbobin nasu amfana sai ce to ai kutankwaci na kenan da sauran matan da kake ta wani daga murya a kansu ma'ana dukkan su zaurawa ka aure su sun taba aure ni ko budurwa ce sannan kana taiwon maganar Khadija gashi Allah ya canja maka da wanda tafi Khadija sannan ta faɗi cewa kwatankwacinta kenan da sauran sai ya murmushi saboda Allah sallallahu alaihi wasallam bai baida duniya kayan gabas ba ba za ka taɓa ɓata mishi rai saboda duniya kuma haka mu'mini ne in dai duniya ne da mutum ya ja ka sake mishi kar ka rikici saboda duniya in ka kyale mutum da ita kanta ta ishe shi ta kai shi inda bai tsammani ba Allah sallallahu alaihi wasallam baya bata rai saboda kawai an bata mishi rai shi a karan kansa sai ta murmushi amma da ta ce to kai kana ta maganar Khadija gashi Allah ya canza maka da ni mafiyinta to shine sai ta ga fuskar sa ya murje yace a tsaya dai a matsayin Allah bai canza min da wanda ta fi Khadija sai ya kawo dalilai wanda yana da cikin dalilan ka muku kissa wanda ya kamata kuma ku koyi ne shi yace na farko ta so ne a lokacin da duniya su take kun san ba ta gane hakikanin masoyanka sai kana cikin matsala amma san da ka samu daukaka ko ka samu dukiya ko ka samu matsayi ko ka samu kaza a ai akwai yan araka sarki a shakida da yawa a cikin tawagar kuma wani ka ma sani amma dole haka da za ka hakura ka tafi da shi amma mai son ka na gaskan gaske shi ne wanda ka ga ya rungume ka sannan kake cikin damuwa da matsala ko ba zai iya yaye maka ba ya nuna damuwar ka damuwarsa ce to wannan mutumin masoyinka ne kwarai da gaske to yace na da Khadija ce mun wannan lokacin da mutane ke cewa a kashe shi a kore shi mawaki ne dan sihiri ne aka tsangwame shi yace ta kuma ta me ta ce mace yace ta yi imani da nisan da ake karyata ne sanda ake karyata ne yace ta yadda da kuma ta bani sanda kowa ya rike yana tsoro yake bani to kun ga wannan na daga cikin gudun wanda mata za su iya bada musamman ga waɗanda suke cikin gidajen aure idan kuka ɗauki gidan aure walbalu walbaka walhanalu walƙebe ne to ba za a taɓa cin nasara a cikin gidan kun fahimci maganar ma'ana irin in abu ya baka sai ta ni fa wallahi kaga kinnan kitu a gidan nan nake cin kashi to na gaji da ɗauka tana kirga wai nan kinnan kitu shekara 18 ko 28 tana bin wani abu a ranta tana kirgawa an mun kaza to ni ma kai mun kaza in ba a yi mun kaza ba zan kaza ba kun sa akwai irin wannan da yawa a gidajenmu ko shi namiji ya rinka lissafa kin mun kaza to zaman ba zai taɓa dani ita rayuwa da kuke gani idan babu yadiya da uzuri to ba za a iya rayuwar duniya shi yasa ku ga mu ma Allah yana yafe mana ba dan komai ba sai dan mu ji daɗin rayuwa da Allah zai ce ba zai yafe mana ba to da rayuwar ma ba za ta yi mana a tadadi to wannan a darasi na farko da za ku ɗauka a cikin rayuwarta shine tana taimakon mijinta a cikin duk abin da yake alkhairi to wannan siffa ce ta mace ta gari zaman aure zama ne da ke da buƙatar haƙuri mai yawa yana buƙatar haƙuri mai yawa saboda a gidan aure ne za ka ga haƙƙinka kuma yake fita gashi kamar ka sa hannu ka cire shi amma sai ya ƙi to Allah na so ya gwada hakurin ki. Haka shi ma namiji a gidan aure ne zai ga biyayyar da ya zama dole a yi mishi, to amma kuma sai ga ina abin ya faskara. Kuma wannan ba dama bace a ta samu mace-macen aure a ce aikaza a ta tara laifuka. Idan ka tara laifukan mutum to ka goma gefe kuma ka kalla yana da wata alkhairi, za ka ga kusan duk ɗan adam da ka gani in ka ga laifinsa to za ka ga kuma alkhairinsa da kyautatawarsa ta wani wuri. To sai ka kalli alkhairin ka yi ƙoƙarin gyara abin da yake kuskure. Saboda babu duk mutumin da in namiji ne zai ce zai auri macen da ba za ta yi mai laifi ba, ba za ta yi mai kuskure ba, da gangan ma fa ba wai kuskure na tuntuɓe ba. Wannan kuskure na tuntuɓe ya mata ɗan adam na yin shi. Wani malamin mu yana karantar da mu ya ce lokacin ya kai kusan shekara 20 yanzu, ya ce ina gaya muku ku ƙara haƙuri da mata kuma za ku ce ina gaya muku. Malaminmu ne ya ce gidan ƴar uwarshi ya je yayarsa ce fa, kun ga ko ba yarinya ba ce, shi malaminmu ne kuma yayarsa ya ce wallahi suna zaune a gida sai ta yi hon ɗin mai gidanta ya dawo, sai ta ce mishi bari in koya maka wani darasi a rayuwarmu. Mu ɗin nan da kake gani an zauna lafiya, mun so a zauna lafiya, wallahi da kanta take gaya mishi kuma baiwar Allah ce. Ya ce kamar yaya take bawan Allah nan ba irin ɗawaidai da bai yi da mu, kuma ko yanzu ya shigo na tabbatar da hidima za ka ga ya shigo gidan nan. To amma an daɗe ba ya rikici gidan nan ba, yau zan ya mutu sau dan girman Allah ka ci. Wata na neman mijin ma ta dafe, haka ma ta ke cewa zo in mun dace mu dafe. Na ce kamar ya zaka ja ko ka dace mu ka dafe ba da matsala. To ita ta dacen ta dafe amma so take ta ɗaga. Wai an yi zaman lafiya da yawa a gida, suna zaune ya shigo, wallahi yana shigowa ba a yi minti ɗaya ba sai da ta sanya ta kusa ta shi, ta san duk inda in ta taɓa zai farin ciki, da wurin da ta zunguro al'amari ya lalace. Ga abincin shi a dajin tebul ga komai, wallahi bai minti uku a gidan nan ba cikin fushi da damuwa. Ya ce malam ka yi haƙuri, barka da zuwa, ina ma fata alkhairi, gidan nan ba zai zaunin mun ba, insha Allah za mu yi waya ko sai ya fita. Ya ja motar shi ya koma da yunwa a cikin shi, aje lezo zai yi gaba a jin shi, da ta fito ta tunzure da dariya ta ce mu kenan baka san mu, ta ce haka mai shi. To amma da yake malami ne kamar yadda na gaya mu, sai ce kuma gate din jahannama kenan kika buɗe ma kanki, ta ce ta gaske ce kwarai. To ya za a iya ce ki dawo da shi ki lallashe shi, kuma ba a yi minti goma ba ta dawo da shi gidan cikin farin ciki. Sai ta ce mu ɗin da yake nan, ya ce eh to a ci gaba a haka, ya yarda ku ne amma a nan. Alamunmu ne yana nan angwari ne ka nuna. To kun ga ashe in kun kalli wannan mata Allah ya ba su damarmaki mai yawa, da Allah ya karɓi ƙarfi a hannun mata sai ba su dabara, sai ya ba su salo iri daban-daban wanda shi namiji zai iya amfani da ƙarfi ya samu yardan Allah a wani abu, mace kuma za ta yi amfani da dabaranta da rauninta ita ma ta samu rahamar Allah. To kun gana na Khadija ta yi wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta taimake ni a lokacin da kowa ya janye taimakonsa, ba shi ana yin haka musamman an san namiji yana da iya kokarin abin da yake iya yi. Rayuwar nan tana juyawa ƴan uwa musulmi, duk yanda kuke ganin mutum da wadata da samu to wallahi sai an samu wani lokaci a rayuwar shi, ko da mawadacin ne amma yana cikin rashi, ko da mawadaci ne za ka ga ganin mutum ya fi ƙarfin abu kaza a rayuwar shi, amma aka zo wani wurin da an riƙe mai kuɗi can, an riƙe mai kaza nan, an riƙe kaza kaza, yi asaran kaza, ba komai a hannun shi, kuma ya ɗauki lokaci yana cin wahala wanda da zai gaya ma duniya ba lallai su yarda cewa yana cikin wannan halin. To babu wanda zai taimake ka a wannan lokacin ka samu kwanciyar hankali kamar mace, kamar mace. Saboda mace in ta so duk abu babba ta maida maka shi ƙarami, cikin ƙanƙanin lokaci za ta yi maka kuma ka samu kwanciyar hankali. shi yasa ko matsala ce kaga ta cushe sosai har tsayin da zakai idan akwai mace da ka sani da tsatsiya mai hankali da sani ya kamata ka gwada jefa mata tambaya kace akwai matsala kaza inda kaza zai faru kaza ya faru ya zaki wallahi ke tunani da sharadi daya in dai matsalan ba ita ya shafa ba dan in ita ya shafa to za ta maida ka cikin transformer amma in bai shafe ta ba insha Allah mace za ta iya baka hanyoyi daidai da kake tsammani wanda zaka iya aiki da su saboda dabara da kai ku kwakwalwa da Allah ya musu na ga wani video clip da wani ya zo matarsa yana ci abinci sai ta zo tana ta yi bata kuɗi ya bata kuɗi sai ce zai bata amma sai ta yi wani abu sai ta ce me za ta yi sai ɗauki kwalba ne kamar kwalban lemu haka babba sai ɗauki biro biro wannan na rubutu sai ya jefa a cikin kwalban sai ce mata idan ta fito da wannan biro ɗin ba tare da ta taɓa kwalban ba sai ya ciro dollars ya ce zai bata wannan kyauta wallahi da ta ja da baya ta kalli kwalban ta juya ta duka ƙasa ta kalli birar ta kalli kwalban ta shiru sai ta ce tana zuwa da ta dace ta fito sai ta je kitchen sai ta ɗibo ruwa da yawa a cikin jug wallahi da ta dinga tsiyayen ruwan a cikin kwalban sai ruwan ya turo birar ya leko sama sai ta zare shi ta ce ban kuɗi na wallahi sai ta ce mishi ba duk kuɗi na kawai ta dinga dariya ta shi kuɗin ta ce gaba abu to in kana so ai amfani da kai ko kwakwalwa wurin abubuwa to mata Allah ya musu wannan baiwa kuma wannan ba tun a yau ba Ummu Salama Allah ya ƙara yarda a gare ta Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai je yayin aikin hajji kafiran Makka suka hana shi shiga suka ce ba zai shiga ba aka sa sharuɗa akai kaza su kuma sahabbai sun riƙa sun shiro shirin ko ta mutu ko ta rai ko za su shiga Makka aka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam akai ka'ida cewa ba za a shiga ba ma sai shekara mai zuwa akai rubutun duk abin da ya faru dai akan dai ba za a shiga ba sai da Umar Allah ya ƙara yarda a gare shi ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alasna ala alhaqi ashe wai ba muna kan gaskiya bane wahum ala albatil waɗannan suna kan ƙarya yace haka ne ya Umar yace alaysa qatlana fil janna wai in ma kashe mu suka yi ba aljanna za mu shiga ba yace haka ne alaysa qatlahum fil nar ashe mun kashe su ba wuta za su yace haka ne yace to dan me za mu hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga Allah sallallahu alaihi wasallam ji maganar ta yi amma tunda ba Allah ya ce mishi haka ba sai ce da shi ya Umar abinda Allah ya faɗa dai wahayi ake mun shi zan aiki da shi a takaice Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabai to ku haske gashin kanku ku yanka dabbobinku kun ga ta tabbata ba za a shiga Makka ba kenan su kuma suna ga gagarin su ga ma'aikon su an kore su yanzu sun zo da karfin da za su iya shiga an ce su koma sai suka yi dan shiru dan su ga ko za a ce musu to yanzu ku shiga abinda nake so ku gane Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga sun tsaya din da sai hankali shi ya tashi shine ya shiga gida yana kaman sambatun magana yana cewa ina tsoron ba kada fushin Allah ya sauka musu saboda ba su yi mai da'a ba a tunaninsa shine ba sun kine a ransu shine sai iyalinsa Ummu Salama ku ji a gaban da nake so ku gani idan ya ce kada fa fushin Allah ya shafe su sai ta ce Allah ba zai fushi da su ba kuma wallahi su ba munafukai ba ne ba ta fasar me ya faru ba ku ga wani irin dabarar zama da miji ba ta san da suwa yake magana ba ba ta san yanda ta gan shi kawai a yamutse sai tana kokarin ta ina za ta kwantar mai da hankali ta ce Allah ba zai fushi da su ba Allah ba zai musu azaba ba su ba za su yi munafurci ba ta ce ba za Allah kwantar da hankalinka duk abin yana da sauki to in ka zo da tashin hankali ka ga wani ya nuna ma ba komai ba ne kakan samu kakan ji wani damuwa ya fita a ranka sai ya zauna ta yi san yadda ta yi sai da ya ci abinci hankalinsa ya nutsa ta ce manzo Allah me ya faru ne sai ce mutane ne na ce su yanka ba su yi ba su aski ba su yi ba gashi abin da Allah ya ce ina tsoron kada fushin Allah ya sauka musu sai ta ce a ai baki suka yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fa duba mutanen nan da idan basira ka gani garin nan garin su ne fa ba na wasu bane mahaifan su ne aka yi musu karfa karfa aka fitta su wanda kuma ba su da wurin da yake musu nan wurin yanzu sun dawo da daman da suke ga za su iya dawowa asalin su sannan a ce a hana su ai ko kai ne abun ba zai maka dadi ba amma in kana so ka gane ba sun ki bane in kana so ka yadda da ni kai tunda annabi ne ka je kai yankan ka kai arziki ka gani in ba su yi ma biyayya ba to ka tabbata shi ne amma na tabbatar ba za su ki maka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miki yana fitowa ce to jama'a ni dai ni annabi ne kuma Allah ya aiko ni ko duk duniya ba su bi ni ba zan ma Allah biyayya ku ba da dabba ta in yanka kuma in yi arziki ai in gaya muku kafin ka ce kwabo duk sun yanka sun yi arziki mace ta dinka matsalar duniya majalisar dinkin duniya a cikin gida kun fahimci magana to wannan alama ce ta wata tagari akwai wani bawan Allah shi dan musabaka ne ma da cin Qur'ani shi da ya tashi aure sai bai duba wanda take da san abin da yake yi ba kuma akwai matsala mutum ya aure matar da bata dace da rayuwarsa ba ina fata kun fahimta ita kamar yadda kuka damu da addini haka ba su damu da shi ba ya aka yi abokai dai suka tsaka ai kyakkyawa ce ai kaza ka je aka yi aure to shi kuma Allah ran ma ne gangaren kamar Malam Faisal ga Qur'ani a kirjin shi dare yayi yace mata to bayar Allah ni sallar mana tace a alhamdulillah sallah an ko me ta tashi tai alola to Allah gafarta malam da ya tashi daga bakara ya dauko karatu daga bakara ita dai kin kafafuwanta suna bude tana zai sai ta hada kafafuwanta shi ne lura ba qira'a ta kai qira'a kawai ya gaba da sallah be shi tun kanka na tsaye sai ta lungubar da kai to kaga daga nan kanka tsammaci me zai biyo baya wallahi dai sallah ya tsayi dai karshe shi dai na sallah jiya ta ce mishi ta tumu akan gada tace kai ka san bala'in da ka ja mu kanka ci gaba ita a tarbiyyar gidansu ba a sallan dare sai bala'i ya sauka wai ya jawo wa kanshi wani bala'i ne da yake neman Allah Allah ya yi miki to da haka ya ci gaba ya gama sa hadu da safe to kun ga wannan ba irin su Ummu Salama ba kenan kun fahimci maganar ko to amma abin da yake so ku gane shine idan mace ta zama ta gari akwai alkhairai mai yawa da take iya samu wanda ɗan namiji bai iya samu shi kun ga daga cikin albarkan da mace take da shi yasa Allah da ya tashi a Qur'ani sai ma mata sura mai zaman kanta amma bai yi ma maza sura ba muna da suratul nisa amma akwai suratul rijal babu suratul rijal duk wani mutum da kuka ga ya ci nasara a ban kasa to akwai mace da take mace shi duk wanda kuka ga ya kai ga wani nasara a duniya to a bayan shi akwai wata tsayayyen mace ta gari ko ta zama mahaifiyarsa ko ta zama ɗan uwarsa ta jini ko ta zama matarsa ta aure namiji da kuke gani kowaye shi rayuwarsa ba ta taɓa cika cikin rufin asiri sai akwai mace da ta san ya kamata a tare da shi shi yasa gaba ɗaya rayuwar namiji tana farawa ne kuma ta ƙare a hannun mace a baya wanda suke iya masa wanka ta wanke masa bayan gida ta bashi abinci a bashi mace ce har ya gama cin ta gama cin wannan bakar wuyan ya zama abin da zai zama tana ta karairaya shi idan ya kai inda ya karfin kansa in ta wanke shi kuma wata mace take miƙa ma duk irin abin da mace ta yi mishi sanda yake karami to za mace kuma za ta iya mishi a bayan girman shi idan har zama yayi kyau haka ne ko ba haka bane kamar yanda in iyaye suka kyautata tarbiyyar yara da iliminsu ɗakan taso na gari da ilimi da sanin ya kamata da yin abin da ya dace kamar haka in aka yi kuskure kuma aka miƙa shi a hannun mace da ba ta gari ba ne ba zai taɓa iya tsinana komai ba wa kansa ballanta na al'umma to kuma kamar haka idan ya dawo hannun ta gari ɗin ya zamto mace ta gari ne ta amshe shi banda ya girma wallahi a lokacin a ta iyayen shi ma sannan ne za su more shi yadda ya kamata ni na san matan da a garin Kaduna mijinta yazo Allah ya bashi daukaka da dukiya da sauransu, wallahi haka ta zauna ɗan uwan shi ma wanda suke nesa shi bai ma san ɗan uwan shi bane, sai da ta nemo su ta dawo da su kusa da shi, ta zaunar da shi ta tsara ma ɗan uwan shi albashi salary duk wata, tace wance ka bata kaza, wance ka rinka mata kaza, wance ka rinka mata kaza, wance ka rinka mata kaza. To haka sannan ne ɗan uwan shi suka iya amfana da shi cikakken amfanin da ake samu. To inda an bar shi, shi namiji kamar wani karamin mahaukaci yake kawai, ƙarfi gargar yake tafiya, ba mu cika lura mu da abubuwa ba. To in ba akwai mace ta gari ba, duniya ba ta cika samun abin da ya kamata. Sannan ilimi, daga cikin gudunmuwar da mace za ta ba al'umma a yau shine ilimi. Ki yi karatu, kuma ilimi da kuke gani ya fi komai daraja. Allah ya ce wallazina utul ilma darajatin, duk wanda Allah ya bashi ilimi ya bashi darajoji masu yawa. Kirjin masu ilimi nan Allah ya zaɓa ya zanto akwati burgani inda zai rinka ajiye ayoyin Al-Qur'ani. Dan ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Sannan ilimi shine hanyar zuwa aljanna kai tsaye babu kwana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Duk mutumin da ya kama wata hanya yana neman ilimi, da sannan Allah zai buɗe mai hanya aljanna har ya je akan wannan hanya. Duk da wannan darajar da ilimi yake da shi, babu abin da aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƙarin samban da ilimi, wa qur rabbi zidni ilma. To amma ku lura da kyau, duk da matsayin da Allah ya ba ilimi da darajarsa, sai kuma Allah baya ruwan shi. Duk wanda zai jibri neman ilimi, to sai Allah ya samu wani kaso ya bashi. To idan mace ta yi ƙoƙarin yin ilimi, zai zamto ta ba al'umman nan gudunmuwa mai tarin yawa. Saboda kamar yadda na faɗa, ita ce makaranta ta farko. Kuma wallahi har yanzu akwai matan da suke yin ilimin da abin sai ya baka mamaki ƙwarai da gaske. Ni yanzu akwai wani littafi da nake karantar da shi a masallaci a Kaduna, sharh mukaffiratuz dhunub. Har gobe in na ɗaga littafin da na kalli, wai mace ta rubuta littafin nan, tana nan a raye har yanzu, 'yan Saudiya ce. Mace ce ko hotonta ba za ka gani a intanet ba. Mu ko matanmu sai a dinga zalfi a Facebook da WhatsApp, amma fa kirjin hon-hon ma a hoba komai a ciki. A ɗauki makeup ai rangwada ai kaza, amma an ce zubebeniyan ƙwarya kawo ilimi, sai ka ji ina. Nan daga bidiyo ɗin yadda raman Hausa wanda duk su suka cika gidajen wurinsu ake koyar rayuwa. Amma ka tambaye ta cewa to izifin ki na Islamiya, ta ce mu fa ba izifi muke yi ba. Subhanallah, wai ba izifi suke yi ba. Aka ce to me kuke, wai kawai yi ake yi, ba ta san ma me izifin ba. Qur'ani kwata-kwata. Nan aka ba mutum Al-Qur'ani ya rike Qur'ani upside down. Wani ce mai subhanallah, wani rabbul aika nake sama a ƙasa, yace a'a ai ka sa abu yana dan confusion dina ne. Shi ne yace ba fi'e din shi da Allah an shiga taro, gire na bari ana miƙo mai Qur'ani, in an miƙo mai tabbata an bashi shi irin yan accurate yanda yake. Bai san ina ne sama ba ina ne ƙasa a rubutun larabci. Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Ana so mace ta ilimi, ana so mace ta zama nagari. Sannan ilimin nan da kuke gani arziki ne, Allah na raba shi ga mutane gwargwadon yadda ya so, amma duk mai neman shi baya asara. Kun gane abin da nake nufi? Da Allah ku fahimce ni da kyau. Ilimi arziki ne, Allah na raba shi yadda ya so. Kikan haifi ɗa ya kuɗi ke baki ba, haka ne? Kikan fara sana'a har ki wuce wata kirgata yin arziki da shi, ita kuma ke shekaru tana yi. Saboda Allah ya kaddaro ke za ki fita samu a wannan layin. Kun fahimci magana na? To kamar haka ilimi yake. Musamman in kana koyar da ɗalibai, kun ga wannan ɗan ƙaramin yaron da ke gaba na tata da gare ke tafiya, zan iya koyar da shi amma kafin in mutu Allah ya bashi ilimin da ya fi nawa. Saboda kaso ne Allah ya kaso ma kowa yadda zai bashi. To amma babu hasada, babu damuwa a ciki. Saboda ne, saboda duk wanda ke neman ilimi ko bai samu ba inda ya ne ba dan Allah to ya tsira. Allah bai ce wajibi kowa zai zama malami ba, Allah bai kaddaro mu a haka ba, amma ya kaddara duk wanda ke neman ilimi domin Allah to zai je aljanna. Idan Allah bai nene dama abin da ake nema da ilimin an same shi aljanna, to dan haka kar ku yi rauni da neman ilimi, kar ku yi kasa a gwiwa, ku nemi ilimi saboda ilimi albarka ne, daraja ne, kar ku daina. Kuma duk wahalar da ilimi zai baki, gara ilimi ya wahalar da ke akan jahilci ya wahalar da ke. Kun yadda da wannan magana? Bari in gaya muku wata baiwar Allah da na sha faɗin ta a wurin karatuka na a garin Zaria ce, makwabciyar mu ce, wallahi da shekarunta ta kai shekara kusan 80 da wani abu, sannan ta rasu. Haka take zuwa Islamiyya fa, in ta fita za ta Islamiyya ta kan faɗi ta zauna ta huta ta ci gaba da tafiya. Iyayenmu tsofaffi dattawa a Zaria suka ce wani lokaci da rarrafe take shigowa haji, da rarrafe, amma sai ta zo Islamiyya. To ni ina daga cikin waɗanda Allah ya kaddara suka jala'izanta da tarar kafin ta rabu, wallahi da kalmar shahada ta rasu, da kalmar shahada Allah ya ɗauki rayuwarta. To in ka cika duk duniyar nan da ilimi maka samu ƙarshe mai kyau, baka ci riba ba. Ƙarshen riban shi ne ƙarshen mutum ya yi ta. To saboda haka nan ‘yan uwa musulmi, mace ta gari ta yi sana'a, ta yi ilimi. Na biyu, mata su ƙoƙarin yin sana'a wanda ya dace da su, wanda yana da fa’ida ƙwarai da gaske. Yana da fa’ida ƙwarai da gaske. Nana Khadija daukar ta ce baki Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarta, ‘yar kasuwa ce, kuma ta yi sana'a irin sana'ar da musulunci yake so ne dace da ita. Daga cikin hikimar dukiya a hannun mata shi ne, mata suna da tausayi, mata suna da tausayi mai yawa. Idan akwai dukiya a hannunsu, sukan ma addini taimakon da ba a tsammani. Ni na san masallaci da malamin da miji ya kawo karar matan shi, a tsammanin ku me za ku yi tsammani? Ba ta mai biyayya ko ba ta mai da'a, amma ku sa kan me ya kawo karanta? Ita ta matsa sai an siyar da gwalagwalan da take da shi, an siyar da gadanta korin, a siyo mata kawai ɗan ne arhar da na 200 da wani abu a nan a sa mata, a siyar da gol ɗin, a siyar da gadan, a dunkula kuɗi a kai wani masallacin juma'a da ba a ƙarasa gina shi ba, ita tana so a sa a nan a ƙarasa gini da kuɗinta. Akwai sauran bayan Allah ba? Wallahi akwai sauran mutanen kirki har gobe. A Kaduna wannan abu ya faru, ni har inda abu ya faru na san shi. To me yasa miji ya kawo karanta? Ya ce malam, yanzu danginta taruwa za su yi tsatsi ne musu ni na zuga shi. Ya ce danginta, ita tana ina ruwanta dangin shi ne? Ita za ta yi kaza, ita za ta yi kaza, ita za ta yi kaza. Shi yasa duk wata da'awa da kuka ta ci gaba na addini, wallahi kun bibiya su da yawa, mata sun taimaki da'awa. Ni dai yanzu muna da foundation na marayu, daga cikin wanda suka taimaki foundation din nan, taimako na fi sabilillahi ya kai inda ya kai, wallahi da yawan su mata ne. A cikin ɗalibai na a Kaduna, akwai sanda muka zo za mu raba ma marayu kaya tufafi, a ɗinka musu tufafin sallah, sai muka samu shot. Shot na mutum ina ga uku ne a cikin mata. Na mazan ya kai har ya oba, amma na mata ya ɗanyi shot. Ɗalibanmu mata su muke sa su auna su fitar da duk abin da ya kamata a yi, su ba mu rikotin mu ko mai providing abin da za a yi. Shi ne sai suka zo suka ba ni rikotin cewa akwai wanda ya shot guda uku gashi-gashi da sauransu wanda za a nema. Na ce musu Allah da za a nema. Da suka tashi suka fita, kun san abin da ya sa nake gaya muku maganar nan? Waɗannan ɗaliban Allah ya musu albarka. Na daɗe ban ga abin da ya ban sha'awa kamar wannan. Bayan an fita sai ga wata daga cikinsu ta zo da atamfa, da za ta fita tana waya, da ji tana cewa karka yanka na fasa ɗinkin. Ina jinta, wallahi ɗinkinta na wurin tela, ɗinkinta na sallah. Shi ta je ta amfo ta haƙura da kayan sallah ta kawo, ta ce a cike ma waɗannan marayu. Lokacin da wani ya kawo ƙara kuma matan shi ta shaƙe shi don bai atamfan sallah. Kun ga ba daidai ba ne. Da ta kawo
ta ba na ce ina aka samu ta kifa da sai da na matsa mata ce wallahi malam na wani na hakura tunda mu ba yara bane tunda yara sun samu alhamdulillah ba gobe Allah zai kawo inda za a ci ta dan kar ma an ce ba haka ba ko kun san a ranan su uku suka yi haka ba tare da wancan ta san wancan tayi wannan ta san wannan tayi wancan ta san wancan tayi ba mutum uku sai da suka kawo mu kayan sallar sun hakura da dinkin sallah sun mu da marayun nan su samu kaya kuma wancan bata san wancan ta kawo kuma kusan dole ta kace dan Allah malam kar a fadi ni na kawo to idan arziki na hannun mata zuciyarta ba zai jure ta ga mijinta ko danta ya walakanta ba tare da ta ce bace shi ba ta yi ganin danta a wahala ko mijinta cikin wahala ba kila dai in ta yi kike da gaske ta ce to ni fa wallahi bashi zan baka zaka biya ni a gida eh to an ji dai ai da bashi a waje gara bashi a gida ko ba shi kenan ba saboda mace yanzu da zaka zo kai da ake ce mai prof ne ko a ce ka rasa kudi sai ka ce musu da Allah dan ce bake ni da 2000 da aro mu gani to ni fa ka san ana albashi da ka biya ni ba komai Allah kawo kila kana fita sai aza Allah ya ma wani buƙin sai ka samu 2200 baka ma san zaka same su ba da zaka yi tunani ka ce kai yanda ta nuna mun taimakon da ya kamata in mamayi tunaninta bari ni ma mace kyautata wanda bace tsammani ba ba kana jiran wata ya kare a biya ta 2000 ta ba sai ka zo ka ce mata idan Allah ya kirga wannan nawa ne ta kirga ta ce 20,000 kace na ba ki su kyauta to wallahi kila insha Allah ce ma za ta yi ko ina ma da zaka biya da 2000 da kuma 20 da biyu in siyo a tamba in ci fan adashi da su musamman ta ga tundu aljihun ka ta su suna da yawa in mata ce wallahi mai sauki ne ce ma wannan ta ce na gode Allah ma albarka ada ƙara buɗi ni kasu wallahi da zan samu 2000 na daura akan wannan yau take sallah wato duk 20 din nan bai isa sallah ba sai 2000 da sun samu to ba matsala haka rayuwar ta gada kun gane maganar haka rayuwar ta gada in Allah ya ba namiji kar ya kalla mu ya kyautata yana da kyau ke kuma fake sani in babu wallahi ki hakuri ki hakuri saboda in kika shiga sabo masu musguna ma namiji to abin ya kan dawo kanki to dan haka ya uwa musulmi da mata nake magana shi yasa nake fadin naku bangaren da maza ne da Allah da abin da zan faɗi shi kuma da to amma dai ayi wannan sannan kuma kaga ta kawace ta kai ko to mu kai da rai sai mu sa dan da minti bakwai zan tsaya insha Allah ko akwai sauran lokaci kun san fadan baliki ne ni blogi civilian ne ba ku wannan kasa shin ku kun saba da ko ta warware ko ta waraye to Allah ya muku albarka to wannan yana cikin wa musulmi daga cikin gudunmuwa akwai wannan mace ce ilimi mace ta yi sana'a sannan kuma mace ta yi tarbiyyar yaya yana da wuya amma yana da daɗi yana da daɗi ɗa ko ba naki ba ne ki ƙoƙari ki sa shi a kan daidai ko ba ɗanki ba ne ki ƙoƙari ki sa shi a kan daidai wallahi akwai da yawan iyaye da suke moran wasu ƴaƴan da ba su suka haife su sannan kuma idan ɗanki ne na cikinki to shi ɗa na gari kamar ƙarin tsawon rai ne me nake muku nufi idan mutum yana da ɗa na gari yanzu shekara 30 a duniya dan shi na da shekara 20 to wannan mai shekara 30 ne kaddara yana shekara 50 ne da 30 din shi da 20 din dan shi saboda ko a duniya duk abin da yake na da ladan shi sannan kuma ran da kika sa kafa kika bar duniya ba lokacin da kike buƙatar lada kike buƙatar taimakon Allah kamar wannan lokaci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibnu adama yakfa amaluhu illa bi salat duk dan adam in ya sa kafa ya rasu yar bin gidan duniya to ayyukansa duka sun yanke in ma da abubuwa guda uku daga ciki yace sadaka mai gudana kun ji abin da muke faɗa da su sadaka mai gudana mutum yayi ko huta ce ki kawo masallacin nan aikin ga kin daina samun lada hutar da ta daina aiki ko Qur'ani ko shuka bishiya ko a hada kudi a tara kudi a gina rijiya a wani musamman wannan nan kudin ba karamin alheri bane samar da ruwa
wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyata ta rasu ina so in mata sadakan alkhairin da za ta ganshi ma dukki a lahira zan iya mata sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh za ka iya mata sadaka da duk abin da kasu har ya juya ya kira shi ya ce kai mata da ruwa kai mata da ruwa shi ruwa alkhairin sa daban ba ko na abokin mu a Kaduna duk aran azumi sai sun haɗu da ɗalibai sun haɗa kuɗi sun gina bohol ko sun gina wata rijiya to kafin wata ramadan din wasu sun rasu amma kuma ladan na can alat kawai suke diba yanda ka san ka ji an turo ma kuɗin adashi kike murna ko in namiji ya ga sanari yakan yi murmushi to wallahi haka a cikin kabari duk wanda ya bar wani aiki ne sarkaci jariya a duniya haka yake gani to ki kokari ya zamto akwai wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka mai gudana ko mutum ya bar wani ilimi da za a amfana da shi ko ilimin Qur'ani in Allah ya baki Qur'ani ko ilimin wani abu na addini in Allah ya baki ilimin addini ko ilimin sana'a idan Allah ya baki ilimin sana'a ko kosai ne ko saka ne ko dinki ne ki koya ma wasu ko marayya ce ko kaza ne ki koya mata ta koya insha Allah kalla da kina nan matuƙa ana amfani da wani ilimi ne mai amfani to na ukun sun wanda shine dalilin kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko mutun ya bar da nagari wanda zai masa addu'a da nagari wanda zai ba mutun addu'a to wannan yana da muhimmanci kwarin gaske a rayuwar mace a samu wannan kuma duk mace da aka samu wannan ta zama jari ta zama jari Sheikh Abdulaziz Ibn Baz Allah ya ji kansa da rahama wata rana yana zaune sai wani mutum ya zo zai gaishe shi Sheikh Abdulaziz Ibn Baz babban malami ne na duniya a Saudiya ya rasu dattijo ne sosai cikin manyan malamai na duniya da aka zo da wani dan karamin yaro sai yaron sai wancan mutum ya ce ma Abdulaziz Ibn Baz ga ɗana malam ka sa mishi albarka shikenan sai sai rike hannun yaron sai suka gaisa sai ce ma yaron wane sunanka sai ya faɗa ce ismi ka la ga mishi sai ce da shi aina Allah ina Allah yake dan karamin yaro sai ce fi sama Allah na sama sai runguma yaron ya ce man allamaka hadha ya walad waye koya maka wannan ilimi mai tarin albarka ya kai karamin yaro sai ce ummi wallahi mahaifiyata ce Bin Baz wallahi ni dai da Bin Baz zai mun addu'a ko da sai na fadi ne ma Allah sujjada saboda na san waye shi yana bude baki sai ce barakallahu fi ummi ya Allah kai ma mahaifiyar wannan yaro albarka kun ga bata san tayi ba fa amma irin waɗannan bayin Allah da kun san waye Bin Baz da kun san karfin addu'an da take ga mu fiye masa saboda haka yan wa musulmi wannan yana ciki abin da zan karkare da shi a minti biyu da yamin saura shine dukkan nasara da kuka ga wani ya ci a duniya to gaskiya sai da ya hakuri sai an yi hakuri rayuwar duniya da kuke gani tana bukatar hakuri kuma idan ka kalli rayuwar gaba ɗayanta za ka ga ta dace a yi hakurin saboda ne yau kuna raye da mutum gobe babu shi yanzu kuna tare da mutum an ji wannan sai kai an ce ba shi bane babu shi to ana buƙatar hakuri kafin a ci nasara a rayuwa hakuri a wurare uku hakuri a wurin bin Allah dan ba a iya bin Allah sai an yi hakuri hakuri a wurin barin saban Allah domin zunubai suna da daɗi a lokacin aikata su amma fa suna da ɗaci a lokacin da za a ga sakamakonsu na uku hakuri akan duk abin da zai je ya dawo na rayuwa na kaddara da cutarwar mutane wani abin mutane za su cutar da ni wani abin kaddara ne Allah zai jefo kamar rashin lafiya kamar talauci kamar karayin arziki da sauransu to duk in mutum ya samu kansa a cikin irin wannan ya yi hakuri saboda ne watan wata ranar rayuwar sai labari ina ganin da wannan zan takaita
abinda na faɗa ya zama daidai, Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada, wanda muka yi kuskure Allah ya rufe sakiya bai mana. Wa atiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ta'ala ya kawo mana da alheri. Gaskiya yau ba karamin farin ciki nake ciki ba na ga malam kusa da ni yana gabatar da wannan abu a wannan wuri da nake aiki. Wallahi ba irin farin ciki da nake ciki ba zai fito ba. Na gaskiya ina cikin farin ciki sosai ga malami ya kusa da ni a wurin da nake aiki.
Abokin kasa.
Wallahi akwai alkhairi da yawa da ya kamata a ce na faɗa, amma saboda lokuta ba zai bar mu ba. Amma daga ciki akwai wannan foundation ɗin da malam ya faɗa a ciki, na so faɗa shi da farko, amma saboda fara mu'abar da wuri shi ya sa na bar shi zuwa ƙarshe. Malam ya faɗa yi ɗan kaɗan daga cikin abubuwan da suke yi na wannan foundation na marayu. Bai tsaya kawai ga marayu ba, har masallacin Juma'a akan kai ruwa a shayar da al'umma. Kuma gaskiya zan so malaikan mana, ko da a cikin minti biyu ne ko ɗaya, malaikan mana ya ɗan shajja'a mu akan wannan ayyuka da suke ɗan ƙara mana haske, kuma da faɗakar da mu akan wasu aikace-aikace da suke a wannan foundation ɗin. Duk da lokacin da aka yi wannan foundation ɗin ina nan, amma na san da a ce ina san da gani za a ta kwanta shi.
Gode ma ga Allah.
To Allah subhanahu wa ta'ala bai kakkara ba mun muna nan. To zan so malai ɗin ƙara mana wasu haske akan wannan abubuwan domin ya shatta amuni ma ko Allah ta'ala zai hore mana lokacin yau dina wannan foundation.
To assalamu alaikum wa rahmatullah. A takaice kuma a gurguje sosai, bari mu fara da wanda ya magana maganan ruwa. Na gaya muku hadisin da wancan da yake na so mahaifiyarsa sadaka, da shi da hadisai da dama da suke magana akan muhimmancin shayar da ruwa. Kusan su muka kalla ya sa muka asasa maganar shayar da ruwan sanyi, musamman a lokacin zafi a masallacin Juma'a. Wannan cibiyar da ya faɗa akwai marayu 270 da wani abu ko 300 da ɗoriya a yanzu haka da nake magana, saboda kullum sa ana ƙara samun su. Ɓangarori huɗu ne muka ɗauka a ɓangaren abin da ya shafi marayu ɗin. Kuma babban dalilinmu na assasa magana akan marayu ya fi ƙarfi saboda faɗaitarwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan al'amarin maraya. Malamai kuma suka ce duk wanda kaga yana taimakon maraya to da alaman da gaske yake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda me? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi maraya ne shi. Sannan kuma taimakon maraya yana yaye baƙin cikin duniya da bala'o'in rayuwa gaba ɗaya. Duk wanda ke taimakon maraya Allah bai tozarta al'amarin shi. Allah bai watsar da al'amarin mutum. So kuma na biyu, al'ummar da muke ciki akwai sakaci a ɓangaren abin da ya shafi marayu. Kuma haka ba suka girma sukan zamto alaƙaƙai a cikin al'umma. Wasu zamo 'yan shaye-shaye, wasu 'yan kalare kuke cewa ko alaƙo da sauransu. Wasu kuma su taso ba su tausayin al'umma, ko sun zama manyan mutane ba za su tausaya mu al'umma ba, saboda ita ba al'umma ba ta ji tausayin su ba. So gaskiya abin da muke yi na farko shi ne kula da abin da ya shafi iliminsu. Saboda in ka ba mutum ilimi, wata rana da kanshi zai tsaya da kafan shi. Ilimi mukan samu makaranta, mu sanya su a makaranta. Muna da kwamiti wanda yake na ilimi. Wannan kwamiti yana ɗauke da membobi da yawa, amma duk memban da ka gani a kwamiti ɗin ko dai malami ne da yake koyarwa, ko kuma shi ma ya yi karatu, ko kuma yana da sha'awar abin da ya shafi koyarwa. Saboda in ka ba mutum aikin da shi yake so kuma a kai yake rayuwa, to ya fi jin karsashi da ƙarfin gwiwa ne. So kuma za ka ga abin ya fi ci gaba. Don yanzu kwamitin education kana zaune ko ɗazu da asuba sai da wani sai turo mun sabo, sun haɗa wani report na kuɗin makarantar yara da waye da sauransu, su sun ma gama aiki amma za su kawo mu gani. Ni ban ma san sun kai wannan matakin ba. So in ma kuɗi za a nema lokaci da kansu za su nemi kuɗi, ko su yi aikin sai dai su ce sun yi aiki kaza, an samu kuɗi kaza sun kashe kalaga sauran kaza a sa a susu cibiyar. To kaga abu ne mai kyau, ni kaina na shiga wasu committee gaskiya dan kallo nake komawa, musamman health committee, committee lafiya sun fi ni ilimi nesa ba kusa ba akan abu, saboda dai yawancin su ko dai ma'aikatan lafiya ne ko kuma waɗanda sun san kan harkar lafiya din. So wannan abin da muke yi, in aka samu mara bai da lafiya mu muka kai shi asibiti, muna da likitoci da suke duba shi, akwai asibitocin da suke mana alfarma mai yawa. In za ku yi kuma ina ba ku shawara ku ziyarci wasu asibitoci musamman na private da ake da su, ku nuna musu manufofin ku, mu haka muka yi. Mun kai mu asibitoci ziyara, yanzu haka muna da ziyarar mutane da basu gaza mutum 20 ba daga nan zuwa ƙarshen Disamba, cikin sada da commissioner na ilimi, saboda gani yadda za mu taimaki rayuwar marayu. So wannan asibitoci muka kai mu asibiti ziyara, mukan nemi mai sunan shi ne asibitin, mu sanar da shi ga ayyukan da muke na marayu. Shin akwai wani tallafi da zai iya bamu ko da na rage kuɗi ne na discount in mun kawo marayu asibitin shi? Wallahi da yawansu sukan ce ma kyauta za su yi ma marayun hidima, wasu kuma su ce in abu ya kai za a operation to za mu biya kaza, za a yi kaza da sauransu. Mun samu wannan, akwai za ka yi musu operation 100,000 da kaza, 100,000 da sauransu. Duk kuma Allah na sa mutane na ba da gudunmuwa, kuma kuɗin nan ba wai muna da su ne da yawa ba, a'a, taro sisi da kuke gani 200,000-500,000 nan su suke tara duk kuɗin da muke aiki da su. Babu wani mutum ɗaya, ina faɗa kuma media na ɗauka, babu wani mutum ɗaya da yake dukan ya fiye cewa ya ba foundation ɗin wani abu mai kaurin da shi ya rike foundation ɗin, ba wannan mutum, hatta ni kaina da nake magana. Albarka ne ko wannan zai kawo 200,000, wannan 3,000, wata rana wani 5,000, wani 10,000, haka ne sai kaga an tara wani lokaci 100,000 kala har mu kusan kai miliyan ma a wani lokaci. Duk mutane ne ɗaiɗaiku, musamman social media, mutanen social media Allah ya saka musu da tai, muna samun tallafi ta wurinsu da yawan gaske, wasu ma a Nijar suke ba a Najeriya ba, sukan yi irin wannan. To in an samu wannan sai a kai yaro asibiti, in an kai shi asibiti sai a auna. Akwai asibitin da yana ga shi, in na faɗi sunan shi ina sake wuta ba mai laifi ba, Husna Hospital, yana na Arabin Gudu Kaduna. Husna Hospital a Kaduna yake, wannan ba Allah, Allah ne kawai zai iya biyan shi abin da yake da maraya. Za mu kai maraya yanzu da duba shi da magunguna kaci 27,000-28,000, wani lokaci 30,000 da kaza. Za mu kai maraya da safe da yamma wani ya faɗi, muna da maraya waɗanda su kila ne da yawa. Ciyaman ɗin kwamitin mu na marayu, malam ya san shi, malam Muhammad Isa Ribaru, wallahi sai da ni da kaina na tsaye da shi kwanan nan na ce ya jira a samu wani cikin mu, kuma in aka je maraya ya suma ya faɗi ba jini a jikin shi, wallahi shi yake kwantawa a jajinin shi ne da ɗaya a ba maraya, har da jinin shi da dukiyarsa kuma zai sa ya ga wani abu ba ma su bari in sani, sai dai in ji su. To shi aikin addini zuciya ne, amma kuma abun ban sha'awa shi ne Allah bai taɓa kaskantar da al'amarin masu wannan aikin ba, kullum members ɗin ci gaba suke, kullum members ɗin ci gaba suke, ba wani accommodation ɗin da ke jira Allah ba ku mu samu. Saboda committee ɗin da na faɗa ƙaranci su ne masu digiri da a cikin su na boko ba, kuma wace ta suna da sana'a, mutum shi ke ɗauko nashi ya dawo, kuma wani bai da shi, amma kuma duk da haka zai nemo shi ma a yi da shi. To wannan ƙarfafa ne mai kyau. Wannan mutumin da na gaya muku, in muka kai mara lafiya, wallahi wani lokaci a yi magani a kwantar, mara lafiya ya kwanaki, wani lokaci ma memban ne da ke kai ni asibiti shi ma ciwo ya rike shi ya kwanta asibiti. Amma in muka je neman bill ɗinmu don mu biya abinda za mu biya, abinda kawai ke ce da mu, la nuridu minkum jaza'an wala shukura, ba mu neman sakamako a wurinku, ba ma mu neman ku gode mana, Allah ba shi lafiya ku tafi. Ni lissafa abin da ya mana a wata sun kai uku ko ya fi $200,000. Allah ya bashi wannan dama. To in za a yi a nemi asibitoci a ji waɗanda za su yi ba da gudunmuwansu, a buɗe fayil duk kusa asibitin da muke hulɗa da shi. In muna da maraya a Bolari unguwa ce, to za a iya samun asibiti a wurin, mu rijista da su, mu buɗe fayil ɗinmu a wurin. Kuma duk marayan mu yana da ID card, ni kaina ina ga ID card ɗina na cikina na wannan foundation. Duk marayan mai yana da ID card, to in ya zo wani abu a ce sai an jira mu zo, mara lafiyar zai tagayyara, sai su wuce asibiti, sai su kira welfare chairman ko health chairman ɗin, wane ne eh mai lambar katin shi, yana duba zai ga da gaske ne, ID card ɗin su ma suna da kwafi a hannunsu, sai su ce to ku yi mishi abin da za a yi mishi, daga baya sai mu je mu biya. to ana wannan yarjejeniya ko ba mu da kudi asibiti su yi mana su taimaki rai a taimaki wannan mara lafiyan bashi amma mu za mu biya su in ko muna da kudi da yawa muka je mu ajiye kudi ma asibitin accountin asibitin mun san muna da dubu kaza mara lafiyan yanzu an yi mai kaza sauran kudin mu dubu kaza mukan yi haka wannan lokaci to ni dai Allah shaida ne dan ga muku wani abu daya ni dai Allah shaida ne ba na tsammani ina da wani ilimi ko ina da wani ibada ko wani alkhairi da ya rike ni a rayuwata yake taimako na kaman wannan aiki ina ga muku gaskiyar magana in zaka tambaye ni in ina kyautata mu Allah da to ta ina zai mun rahama to zan iya ce muku wallahi ta wannan gurin nake sai saboda na san ina da rauni kuma ni ba malami bane ku ne dai kuke gani na malami amma ni talibi me yasa na faɗa muku wannan saboda ku ji ƙarfin gwiwa akan wannan akwai matar da fa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam dattijuwa ce tsohuwa ce sosai aikin ta kadai da take iya ma musulunci shine ta zuba ma maza ruwan alola kafin su zo masallaci in maza sun fara zuwa ta koma can baya ta samu wurin ta ce na fila ta jira ayi sallah don haka sallah ta rarrafa rabbab a hankali ke gida iya kan gudun wanda take musulunci kenan ba ta da ilimin da za ta iya koyarwa ba ta da dukiyar da za ta iya zakka ce sadaka wannan aikin na share masallaci da sa ruwan alola shine kadai abin da take cikin dare sai Allah ya mata rasuwa wata rana sahabbai suka yi mata jana'iza duk mutumin da sahabi ya jana'iza sai ba karamin rahama ya samu sahabi ya ma jana'iza ai wallahi kamo ne to amma tare da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da safiya bayan kwana biyu ce jama'a ban ga dattijo wannan da yake manzo Allah yana da lura da mutanansa in kana shugabanci sai dai ta lura da mutane saboda wani yana da kunya da nauyi da ya shiga matsala ba zai iya gaya maka ba to kar ka jira sai ya zo ka bi shi kai ka taimake shi to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ganta ba sai aka ce ai taro sai ce subhanallah tana ina ka ce an mata jana'iza yace ba a sanar da ni ba ai mata jana'iza ba a sanar da ni ba suka ce ai dare yayi ne kana bacci lokacin me wannan ke nufi ba ta da ba wata her excellency bane kun gane da wata executive ce a jana'izan gobe ma sai karfe 4 sai wanda zai hau jirgi daga America ya shigo kun fahimci magana shine suka ce ai kaji kaji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ƙarshe sai ce dalluni ila kabriha ku nuna min kabarinta ku kai ni kabarinta a gaita kabarin tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai riwaya biyu a wata riwaya aka ce da aka je kabarin sai ya ce ku daine ta sau aka ƙara shi ne sahu ya shiga gaba ya ƙara mata sallah tana kabarin la ilaha illallah Allah ne irin gata wanda zai ce to ai sallah mu kabarta a sallar jana'iza shi talabul maghfira baka ga ba ruku'u ba sujada ba cikin addu'a ce kun fahimci magana ko to sai mai riwayar hadisi yace a wajen abin kuma daga hannu yayin yi mata addu'a yace addu'an da naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma wannan matan yace wallahi sai da nayi gure ina ma ni ne na mutu a lokacin bana raye Annabi ke mun wannan addu'a me kai na ta samu sharar masallaci sa ruwan alola Annabi gaba daya yi ma mutum addu'a Allah kama kuma kun sona abuwa mai daɗin gaske wannan addu'a fa yana nan yana bin duk wanda ya irin wannan aikin ba ita kadai wannan addu'a da ya mata zai ci gaba da bin duk wanda ya irin aikin da take to dan haka abu ne mai kyau mukan bude asusun Ramadan mu mukan yi adashi amma fa in kai zubi a nan ba za ka ɗiba nan ba sai dai ka ɗauka a lahira muna da wani asusu da muke ce mai asusun gata zubi duniya kwasa lahira suna asusun kenan zubi lahi duniya kwasa lahira ya muke yin shi shine idan watan Ramadan ya zo saura kwana 20 wata sati 20 wata kila kuɗi kenan za a ce ko za mu ba da sanarwa duk juma'a duk ran juma'a muna so nawa ake sa katin waya karanci naira 100 to muna so ka rinka hakura da katin waya nan a ranar juma'a kawai ka ba mu naira 100 mu aje ga maraya saboda azumi haka muke wasu daga cikin mu suka ce yayi kadan muka ce a'a to tunda adashi ne kai hannu da yawa mu kai mama haifiyarka kamar ni ina mama haifiyata ta rasu ina mama haifina duk da yana rai ina ba ƴaƴana da matana ma duka to duka kana iya yi kaga hannu nawa za ka yi kowa ya lissafa an sa shi yadda mafi raunin mutum zai ji zai iya in aka ce 500,000 wani fa 500 din ma yadda shi take to amma naira 100 a satin nan Allah da kun san akwai kananan yara in primary da suke wannan asusun wallahi zan duba wayata ina ga video zan tura malam Faisal in akwai zai tura muku ku gani akwai dan karamin yaron da duk wata sai mai chakira ne kudin break din sai yake sa a rinka cire mai naira 10 a ciki duk wata a tara mishi a ba marayi bidiyon da aka turo mu kuka yake sai na ka mishi maraya ya rike shi ya dauka wai in ka rike mutun da hannu aka shine ka rike maraya wai shi yana so a bashi maraya rike a wurin shi to shi da ka mai maraya kama shi haka shi ya dauka shi ne rike wa ba dawaiya ba yake dan musulun yaro yana kuka yana mamaki ga yamma mala aka abun maraya zan rike shi ina son maraya nace mishi kai ma Allah yana son ka kuma ba zai wulakanta rayuwarka ba za a ga abun mamaki a rayuwarka to so da haka wannan asusun mai da tace sukan tara 200-300 su hudu ne yaran amma wannan dai shi ɗaya shi yafi na cewa in aka kai wata sai ta cika ya zama 2,000 ko na abu sai ta sa asusun marayu haka take to abin da yake so gaya muku shi ne in muka yi wannan asusun zai ƙare ne asusun sati farko na watan ramadan ana yin juma'a yau a ramadan to ran asabar za mu tafi kasuwa to haka za mu yi ta tunatarwa duk juma'a mu tunatar duk juma'a mu tunatar duk juma'a mu tunatar wannan naira 100 inda kuke gani 100 inda da ake gani karanci shine muka tara 200 kaza da shi to da shi muka sai mu marayun mu abinci da kayan sallah da naman sallah ina ga tun muna kan muka iya ba su abinci kadai muka zo muna iya ba su abinci da tufafi a sallah kadai da azumi kadai sai muka zo a lockdown din da ina ga mun raba mu rayu abinci a kai sobiya a cikin lockdown din lokaci daban-daban to haka kuma da babban sallah ina ga shanu guda kuma muka yanka musu wannan karar kuma wallahi duk kawai tallafin mutane ne can wanne haka abu yake faru to in wannan asusun ya zo a ramadana kin ga zai yi wa shi goron ramadana kina so ki taimaka baki da kosisi amma kin yi adashi tun kan ramadana akwai wanda suka fara asusun sun kai muna sati 20 sun kai sati na 12 sun tafi katsina da shi da matar shi da ɗan shi suka yi hafari duka suka rasu ɗan su Ahmad da muke tare shi ya ci gaba musu da asusun su ba su kai ramadan ba amma hannunsu ya shiga ramadan kuma muke musu addu'a ta musamman to irin wannan yana da amfani kwarai da gaske kwarai da gaske ina ba da shawara in za ku yi tunanin irin wannan saboda shi abin da mutane suka haɗu suka yi yana albarka ne za a iya samu wani mutum miliyoniya ne a garin nan zai ce zai project din wannan amma wallahi wanda za ku yi da naira 5 naira 10 sai fi shi albarka saboda haɗuwan wani yana da alkhairi da Allah kaɗai ya san abin da ya ajiye a tare da shi to in yana cikin sai ka ga sanadiyar shi Allah ya sa mu abin da kuke albarka wancan ruwan sanyi da muke rabawa da manufa biyu ka yi shi na farko bayan kasancewarsa ibada shine mu samar da sausauci ga masallata ni akwai wani abu da na gani wanda ya ban tsoro ba sha'awa ba tsoro ya bani lokacin da muke raba wannan ruwan sanyi wallahi akwai wani tsoho dattijo ne sosai shi ba ma ruwan ya sha ba inuwa ya koma can tsallaken hanya ya daga hannu yana addu'a har yana kuka ya Allah duk wanda ya kawo wannan tunanin Allah kai masa rahama duk wanda ya bada sile biyar din shi a wannan aiki Allah kai ne mai arziki Allah ka azurta shi duniya da lahira Allah kar ka gajiyar da masu wannan aiki Allah ka ji kansu da iyayensu yana kuka yana addu'a shi bai da abun badawa kuma bai ma karɓi ruwan ba amma wanda suka bada gudunmuwa kadai ke mai addu'a wallahi sai jiki na ya mutu tsoho ne sosai haka ya koma inuwa har aka gama raba ruwan da yana addu'a yana zanta kwallo mai wuce amma ba zai gan shi ba ni ne tunanin in bashi ruwan ne ya sha sai na ga kamar wani abu yake yi da nan matsa kusa bai gan ni ba sai na ji abin da yake faɗi to me fa alkhairi wani ya ma addu'a ba ka san yana yi alkhairi ne mai yawa kai kawai kana ganin abin da kake yi amma Allah kaɗai ya san waɗanda suke roƙa ma gafara sannan kuma abun ban sha'awa da yawan masallatai sun ɗauka a koɗin da aka zuwa da suka ɗauka sun faro suke raba mu fi wata muke iya yi amma su da suka zo suka ce na mu wasa ne na ce alhamdulillahi mun gode ma Allah ban sallar sunnatan hasan a nan gobe ma a koɗin da suke tunanin su ɗauka to duk irin wannan abin yana da alkhairi mai yawa kuma yadda muke aikin shi ne mukan zo mu ce ruwa leda na sari biyu ta naira 70-80 a sa mai kankara ai kaza da sauransu duk zaka ga dai bai wuce a kashe mai kila naira 100 ko da wani abu to sai mu ce in zaka siya jaka daya kana so a ma sadaka da jaka daya ka bada 150 a cikin kudin mun sa zamu iya samu naira 30 ko 40 ko naira 50 riba to wannan naira 50 din shi tara shi muke sai mu hada shi da asusun azumi kun gane magana sandar azumi ke zuwa yawanci akwai zafi akan fara da zafi to wannan rabar wanda muka yi ribar da muka samu duk sati muna ba akalla mutum 2700 da ruwan sanyi karanci 2700 to a sati 10 muna ba mutum 27,000 ruwan a sati 10 to in muka gama sati 10 nan can wani lokaci muka tsira da naira 50,000 yayi rana akwai sanda ba muka samu naira 100,000 hadda wani abu haka muka dauka sai muka mai da shi asusun a ciyarwa na Ramadan kuma akai mu marayu hidima da shi to wannan wata hanya ce wanda ke da muhimmanci a ƙarshe shine in za a sassa irin wannan aikin kuma a tirare yadda aikin zai samu hanyar kuɗin shiga kamar ni yanzu babban committee da ni nake shugabanta a mu'azzin shine hanyar da za mu bi mu samar da kuɗin shigar da ba sai mun jira wani ya ce mai kungiyar mu muna so mu ga za mu yi kamfani za mu yi wata masana'anta a wani sana'a za mu yi karami iyayen marayun da su rinka yi suna samun riba kungiyar na samun riba su sun samu abin yi kungiyar ta samu abin yi ko duk irin wannan saƙa ne za mu koyar da iyayen marayu muna da makarantun da suke amfani da cardigan rigar sanyi mu siyo kungiya ta siya a saƙa in kin saƙa kina da naira kaza in an siyar kungiya na da kaza haka za mu yi makarantu mu tallata musu cewa na marayu ne gashi duk za a iya yin wannan dinki ne wata na yi ta iya dinki ba kaza a sai mata keken dinki ta rinka biyan kuɗin shi a hankali kuma tana samun riba din ta dinka riga kaza tana da naira kaza ana da kaza gashi tana mallakar keke gashi tana cin riba tana samun abin da za ta ci ko ko a'a wata tana da wunda ta yi kiwon kaji ne guda 20 ko 30 a bata ta yi in tana saidawa tana mai da kuɗin tana samun abin da take samu aƙalla wani lokaci mun taɓa yin wani aiki muka samu rarar 50,000 to akwai wanda muke ɗaukar nauyin karatunsu in muna ɗaukar nauyin karatun yaro mukan rinka ba shi kuɗin break akwai kuɗin break a cikin abin da ake bayarwa ƙaranci mu bayaro naira 50 din rana haka muke lissafi da uniform da waye da sauransu din muna musu to wannan naira 50 din sai muka yi tunani tunda muna da form kowa sai ya cika form a form din muna gane idan uwar marayan tana da sana'a wata za mu ga tana sai da kayan miya wata tana sai da fari tana suyar fari tana kaza sai muka ce to mu samu 5,500 mu kara musu a jarinsu kuma kafin mu ba su kuɗin a wanda matan da suke kula da foundation da kuma suke iya sana'o'i sai sun kara musu orientation sun nuna musu yadda za su rike kuɗin da kyau in takaice muku wannan 5,500 da muka ba mutum 14 70,000 dan wani soja ya zo ya kara mana 20,000 ya zama 70,000 to da muka ba su karshe cewa suka yi wannan naira 50,000 din a daina ba su yanzu jarus ya kai za su iya rike yaran da kansu da kansu yanzu suna ba yaran shi ke da su an sallame su so da haka ina ganin dai wannan abu ne mai matukar muhimmanci ga musulmi wanda yake da kyau a lura da shi gaskiyar magana ni dai abin da na sani abu ne wanda ya dace a ce ana yin shi a cikin al'umma kuma abu ne wanda yana ɗauke fushin Allah babban abin da ake so abu biyu ne na farko a yi domin Allah duk abin da za a yi zanto Allah ake neman yardar shi ba wani abu sannan na biyu a yi haƙuri saboda gaskiya aiki ne mai wahala yana buƙatar juriya amma alhamdulillah idan an samu masu zuciya da yawa za ka ga babu wani wahala a cikinsa daga cikin munamu foundation ɗin yanzu ina tabbatar da Allah ya yarda babu wani mutum ɗaya a cikinmu wanda wai yau dan ya mutu foundation ɗinmu za ta mutu ba na tsammanin ba saboda an riga an kafa ta akan tirakun da kowa na aiki a bigiran shi kuma wani abu ɗaya ba zai iya lalata abun a ce gaba ɗaya wani abun ya lalace ba gaskiya ko an ce kungiyar ta lalace ne imani tarbiyyar da members sun suka samu zai wuya su daina wannan aiki to fatan mu Allah ta'ala ya amsa mana baki ɗaya Allah ta'ala kuma ya yafe mana na tsawaita da yawa wanda ya saba wa ka'idar yadda na saba mu hadara insha Allah to abtemiya ta gaci
Allah ya karɓi mana da alheri jama'a dai mun ji daji kin ji min kai ma za ka tantance da Allah me gabatar ma dinin Allah mun dai ji to kai me zaka iya bugar kirji ka ce gashi nan kai masu din Allah subhanahu wa ta'ala idan ya tsare ka ran ka shan kiyar mai na tabbai me zaka iya bugar kirji ka ce gashi wannan wani abu ne wanda lalle ka masu din Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya san gashi a guje tambayoyi ne guda biyu zamu yi na farko malam wannan take cewa assalamu alaikum
wa alaikum assalam
malam mun gode Allah ya saka maka da gidan aljanna Allah ya fara basira tace malam tambaya na ita ce ba ta da lafiya ne watan azumi ya zo ya shigo ba ta samu yin azumi ba har watan ya wuce sannan kuma ba ta samu ramawa ba har Allah ta'ala ya dauki ranta za a iya rama masa wannan azumi wannan shine tambayar nasa
Assalamu alaikum wa rahmatullah a takaice in dai wannan jinyan ne ya tsawaita mata ya hana ta dama har zuwa lokacin ajalinta babu ramuwa a kanta na azumi wanda kuma tambayar kusa hakikanin abin da yake nunawa kenan in dai jinyan ne ba samun lokaci na waraka da za a iya cewa sakaci ne ya shiga ba amma jinya ne ya zanto take ciki ba ta samu lafiya wanda ta kai ga cewa ake ce mata ta tace azumi ba zai iya ma kila ta samu lafiyar amma bai wuce kwana ɗaya biyu ba kila likita na ganin cewa da za ta yi azumi ga ta za a gudu da ƙarfi a jiki amma likita ya ce in kika yi azumi ba za ka samu matsala to a wannan lokacin da za a kirga shi a matsayin jinya ne saboda kokarin neman lafiya ne saboda haka ta kai ne babu ramuwa a kanta fatan mu kuma shine Allah ta'ala ya gafarta mata ya sa jinyar da ta yi zama kafara ya kuma ya fi mai gafarta musulman mu baki ɗaya
sai wannan take cewa ana assalamu alaikum ita ce mamanta ta musulunta sai kuma tana da ita mamar kenan tana da baba wanda yake ba musulmi ba ne to a kullum ita wannan maman nata takan zuwa take komawa gida ta taya iyayenta aiki don Christmas ya zo to kuma wasu sun ce bashi da kyau to malam ya al'amarin ne
to abu na farko dai ku sani iyaye ko ba musulmai bane ana kyautata musu hakkin iyaye ko ba musulmai bane ana taimaka musu abinda kawai ba a yi shine in abinda za su yi zai ja ka zuwa ga kada Allah da wani ina fata mun fahimci wannan idan zuwan da za ta yi musamman zai zanto mata dama ne da zai sa su fahimci kyawun musulunci ko fahimci magana su iya fahimtar don kila su akwai abin da ake gaya musu wanda gaba ɗaya an muna na musu ma tunanin mu abin da muke na ga irin wannan da yawa don ya faru da ni akwai matar da layi da ya sa musulunci saboda na ji tausayi da ta tsufa sosai har ba ta gani idan ta ya rufe namanta ya yi abin nan da sauransu na je siya abu a kasuwa sai na ce mata mama na ta ce na mu ce ki zo mu yi sallah ba ce kai dana ni buga kaina kasa nace a'a ina so ne ki shiga aljanna ba kasa a hankali za ki sa kai ai ba buga ake ba injina siyan agushi ne da abu a wurin ta haka nace kai kana so ne bi ka yaro na nace ina so ki bi ni ba me yasa nace ina son ki da rahama ita sai ka bani kyauta ba nace me kike so a tamfa ina so zani a tamfa sai nace ina ka miki yanzu ake amsa tace eh to gida na bai da nisa sosai lokacin ne sauri da na gaya ma iyali na Allah ya saka mata da alheri a tamfan ta na kusa ina ga 30,000 da wani abu ta ba ta ce in dai wannan aikin ne to gashi leshi ta bani da leshi da atarfa kusan dai ka yi 30,000 da wani abu sababbi a kwanan ba ta saba ta ce ga kuma sabo in ba ta ina zuwa na je mata da su ta karba taimar na ta duka a kasa amma da ta miƙe kusan me ta ce mu na gode na ji daɗi amma wallahi ba zan bi ka ba ta ce mu ku wallahi ba za ka musulunta ba ta ce duk da ta kwana gidan sauki ba dai na baki kina karba ba na ce to na ji dan ban kuturu mu ci gaba na ce da kike so kuma ta ce a ka gama akwai naira 50 sababbi a jikina sai na ciro na kirga na ce ga wannan ki kara duk da ba za ki bi ba
ina cikin mata magana sai wani ya taso shi yana da zabi yace mallam kana bata lokacin ka ne a banza akan matan nan duk zaman mu da ita anan da za ta yi kace a mallam ai zukata hannun Allah sai ni dai bar ne ya abinda Allah ya daura mu ta shiru ko ta shiru ai na Allah ne ni bai san shi yadda ita ba da dan ne kawai dan ni na gane kila ma ku ƙara tura ta fasata da ba ta kai dai in takaita muku magana shine ina zaune a gida bayan wani lokaci ne tsayi sai aka kira ni ana nema na a kotu kotun kawo ka san kotun ƴan masara ina zuwa me ya faru case ne ake me case din wannan matan Bataros ita tsohuwan nan ni ba ma san ta rasu ba bata musulunta ba amma akwai ƴatta budurwa wanda duk abinda nake mata yarinya tana gani to yarinyar nan fa ta musulunta da ta musulunta kuma sai wani a wurin wani yaro mai hankali sai ce shi kuma waye gani yake so ba ita wallahi ban Allah yace shi kuma zai aure ta ita kuma take tana son shi karshe dai alƙali ya daura auren a koki kafin wannan abin ya faru kafin ita mahaifiyarta ta rasu ne ta yi rikici bata yarda ba bata yarda ba aka dinga rikici shine har abu ya je kotu da aka je kotu sai alƙali ya ce babanta yana gare aka ce to babanta ya ji karfi bari ni magana da shi ana zuwa shi yana shan burkutun shi kawai a gona ya ce kai ko jaki ne tana so kuje ku bata ba ruwa na ni abinda ya faɗa ke shikenan alƙali ya amfani da wannan damar sai ya dora masa abu to shine sai aka kira ni a kotu ni kira na da aka yi shine a zo a nuna mun bai yi wahalan banza ba saboda yarinyar ta ce ta faɗi cewa abinda na rinka ma mahaifiyarta shine ta gani yasa ta gane musulunci gaskiya ni ban ma san tana rayuwa ba ma na manta da ta uwar ma nake ba ta ita ba ne to amma kun ga a ƙarshe yukhrijul hayya min al mayyit Allah ya fitar da ƴar daga wannan to saboda haka mu koma kan tambayar shine zuwa ta taimaki iyayenta iyayen ki ko ba su nemi taimakon ki ba dan kin musulunta ba zai hana sabulu zani abinci ba su da shi ku taimake su da shi dan mahaifin mutum ba musulmi bane baya daina taimaka mishi kun fahimci magana ko musulunci bai hana mutum ya taimaka ma iyayen shi da su ba musulmai bane ila ya kala Allah maganar da ta yi cewa hidimar da za su yi na Kirsimeti da kaza kila shine abinda wani zai gani a matsayin damuwa idan rashin zuwan ki ba zai haifar da cutarwa da damuwa a tsakanin ki da su ba babu laifi in ba ki je ba wannan shi dai in zai iya haifar da wata fitinar da za ta iya zuwa ta haifar da cutarwa kina iya zuwa ki musu tare da ƙoƙarin fahimtar da su kyawun addini ina fata mun fahimci wannan tare da ƙoƙarin ne fahimtar da su kyawun addini ki da irin ladabin ki a cikin addinin musulunci saboda yana da kyau mu gane cewa shi musulunci fa ba bukata a mai kwalliya ko ado kawai ka yi shi yanda yake ya isa komai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba su bude baki su mu'azi ba ana musulunta kuma har yanzu ka ga mutumin da yake riko da addini yanda ya kamata kana ganin shi kai ma za ka san ya kamata to irin wannan yana da kyau mu'amalanci mutane da abin da yake ɗabi'unmu su gane kyawun addinin sukan hadin ubaydillah sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da sun musulunta tun kafin su je inda yake saboda halinsa sun san hali ne wanda ba zai zo da abin da ba shi da kyau ba to ina ga wannan shine a takaice kuma zan so mu takaita insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am to ta shigo da wata tambaya kamar dai kike menene hukuncin abincin da aka baki dan Kirsimeti a tsaya abincin su za a iya cin abincin su yankan su ne ba ci ku rike wannan ko gida suka zo yanzu suka kawo muku ba ga yanayin da bata kewa ba da kuke ci za ku iya cin abincin ni ne bana ci amma ba haram ba ne an fahimci wannan ko za a iya cin abincin banda abin da ya shafi yanka ana ba da drinks ana ba da ruwa ana ba da abinci da sauransu ko in kun ci wannan duk ba a magana muku inganci gaskiya ba laifi ba ne amma abin da yake yanka ne yanka ne dan wannan ranar to shi abin da yake yanka ne shi da ake hakura da shi ina fata mun gane to kin ga kenan ba sai an dauki abincin ma an je da shi ba za a iya cin nasu na ci amma a lisanci abin da yake yanka ne shi to ina ganin mun kammala ko wa alaikumus salam suka kana da suna da dabbobi da suke maka kiwo kace kana da bunsuru a wurin su ko kace za su dauka su yanka dan Kirsimeti sai ka ba su ba da ninya ka ba su da Kirsimeti kin fahimci maganar yake ba su ba da ninya ka ba su da Kirsimeti ba kai dai ka ba su ta kuma ga yabo ni ba mu ko za a bi ni na yan hana kun kun dauka ba dan Kirsimeti ne na ba ku ba ba ku dan wannan ninya ka yi shi ba ina fata mun gane a rinka ga yabo su addini ya hana kuma duk abin da su faɗa ne sai ba ma addini kici a wannan addini na bai ce ni ba ba dan iya yi shi ba to ba za su ji zafin ki ba saboda sun san abin da ba addini ki ana ba kina yi musu kuma wannan zai sa su tunani kuma ina tabbatar muku in Allah ya yarda sai ku ga kikkiawar sakamako akan wannan in Allah ya yarda wato akwai wani abu da ya kamata ku gane a mutum ya ma daina faɗa da kai shi kanshi nasara ne ko mutum bai bi ka ba kar ya faɗa da kai to a da'awa ana yin irin wannan ko mutum ba zai zo ya yarda da kai ba har ya faɗa da kai ya bar ka kai abin da Allah yake so wannan ma shi kanshi ci gaba ne wa alaikum assalam a'a ko ya yanka bala ku ce ba in dai zaba yanka ne ko musulmi ya yanka ko musulmi ya yanka in dai yanka ne to nan fa za a jar musu an faɗa ga ko sa faɗa yi kai ne wanda take da faɗa yi a wannan babin za ta sha kasa saboda haka nan in dai yanka ne ko musulmi ya yi gaskiyar magana in dan wannan rana ne rashin cin sa shine magana mafi inganci ina fata mun fahimci wannan yawa hakura rana a cikin gaka a bayan ka dai kam ai shi ba naman bane ai ne zaman to miki wahala ki bambance ruwa da kuma roman namu to kuma duk abu da ya chafu ne na matsala shari'a sauki take a kai shi rage dade na san za ku yi wannan magana kar ku matsa ba kanku abinda shari'a ba ta matsa muku wa ma ja'al alaikum fi dini min haraj duk abin da kai shari'a ta ce ayi kawai shine maslaha ku yi shi ko da sauki ko da wahala ba shi musulmi ke aunawa ba kawai mai Allah zai yarda da shi jama'a Allah ya muku albarka Allah ta'ala ya malam Faisal ya hada wannan zama wallahi ni ne da ina da iko da na dauke shi na koma Kaduna da shi Allah ya sani wallahi da ina da iko saboda ku yi hakuri ban so faɗa gaban shi ba duk da ni ma yayin rauni tsakani da Allah yana daga cikin waɗanda ne imani da sanabin biyayya a zamantakewa shekaru masu yawa da muke tare ina ga ana ƙaryance 95 zuwa yanzu gaskiya ban san rana ɗaya da ya saba mun gaskiya ban sani ko saboda haka ni ma duk abin da ya shafe shi tsakani da Allah sai dai in ban iya ba ko ba yanda na iya kuma na san shi ma ya san haka to saboda haka branch din Kaduna nake gani a gwanne ina ta hararar ranar da Allah ya sa ku yan ji za a dawo min da shi o ba ku fatan haka to shi kenan almuhim dai shi ne a daga yanzu shi sunan shi Umar Shehu Zaria ni kuma suna na Faisal Usman
mana ya ci baya
dan haka zan koma Kaduna a matsayin dan Gombe shi kuma ga Kaduna nan mun aje muku a Gombe in dai Allah ya sa malam Faisal na nan tare da ku Allah da ba za mu daina zuwa inda kuke ba saboda gaba ɗaya ina jin mun kai kusan 54 gaskiya haka rayuwar mu take na gaya musu malam Abdulrahman haka ba mu biyun nan bane muna da yawa yanzu daga nan zan rika jero muku sunayen abokanmu kuma abin da zai ba ku mamaki duk kusan abokina da zan faɗa muku sunan shi zan iya gaya muku tare da lambar wayar shi daga kaina duk kusan abokaina da muke taso tare da su ko hallan bobin wayansu ni ba na sacin lambar wanda muke tare da shi cikin wanda muke yan uwa a Kaduna wallahi ban sacin lambar wayar mutum na san akalla lambobi hudu na farkon lambar ka ina danna su a wayata za ta bar sunan ka ko kuma kun san illa ba kusanci ba ba abin da zai sa haka to dan haka nan ina roƙo Allah ya muku albarka yanda Allah ya haɗa mu a wannan wuri Allah ya haɗa mu a gidan rahama Allah ta'ala ya kyautata ƙarshen rayuwarmu na shigo garin da na tattara rashe-rashe da yawa akwai dan uwa malam Mikail Abubakar shi shekarar jiya ba muna tare aka kira shi mahaifinsa ya rasu ga su malam Abdulrahman da shi ma suke ta ɗawainiya da ni tun kafin zo suke ɗawainiya da ni tun kafin shigo su suke ɗawainiya da ni so shi ma yanzu da safen nan muna tashi akwai gogonsa da Allah ya masa rasuwa yanzu da ya aje na anan sai da ya je suka yi jana'izar ta ya dawo waɗannan rashe-rashe da aka yi Allah ya gafarta mu wanda suka rasu, Allah ya kyautata makwancinsu. Wannan shi ke nuna muku mu yi haƙuri mu bi Allah. Duk abin da ba addini ne ba ka baka haƙura da shi, duk abin da ba ta addini ne aka samu ba ka haƙura da shi. Wata-wata rana sai labari, Allah ta'ala ka yafe mana baki ɗaya, Allah ka kyautata ƙarshen rayuwarmu, Allah ka sa ƙarshenmu ta yi kyau. Mutane da yawa sun turo da addu'o'i suna da buƙatuwa wanda na san duk ba a yi haka. Muna tawassuli da sunan Allah tsarkaka da wannan zama da muka yi, Allah ta biya ma kowa buƙatar suna da tsaye. Allah ta'ala waɗanda suke, Allah sarki, wata ta ce ana mata gurin haihuwa, a sa ta addu'a Allah ya ba ta haihuwa. Ya Allah ka ba ta haihuwa kuma ka ba ta nagari. Yawaita wannan addu'a, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Duk wanda zai mu wani gurin haihuwa Allah yake mahu. Allah ta'ala da kansa yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha, yana kyautar ‘ya’ya mata ga wanda ya so, wa yahabu liman yasha'u dhukur, yana kuma kyautar ‘ya’ya maza zalla ga wani maza kadai za a bashi. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, ko a gauraya ma mutum a bashi ‘ya’ya maza a bashi haɗe da mata. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, yakan sa wani ma baya haihuwa dan ba dukkan haihuwa ne ma alkhairi. A ƙarshe sai ce innahu alimun, Allah yana sanayin haka. Qadirun, kuma ikon sa ne. To yanzu in kai wani buri kenan kana nuna Allah bai isa ba, bai ikon da ya kamata ba, wannan kuma ba daidai ba ne. Don haka nan kan mutum ya yi buri da ana iya fitinar shi a ‘ya’yan shi ma har wanda bai haihu bai fi shi albarka. Amma dai muna roƙon Allah ya ba wannan baiwa nasa haihuwa da ita da dukkan wanda suke cikin irin wannan yanayi da take ciki. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Thank you.